kayima wani sadaka wato ya zama tun sadakar a maimakon sa ko kai wakafi wakafi ita ce wanda yake wato sadakar da sadakar amfani wato ka tsayar ka gina abu amfanin sa ya zama tun sadaka ne to wannan ladar sadakar ka ce na wani ne ladar zai tafi da shi zai tafi zuwa gare shi wannan ya zo a cikin ayyukan sahabbai haka zalika yana daga cikin abin da yake ladar zai iya zuwa ga mutum shine ilimin da mutum ya yaɗa kamar in ka yaɗa ilimi to ladan wanda ya aiki da wannan ilimin zai tabbata da wanda ya yaɗa ko kuma in mutum ya sai littafan ilimi ya sai alƙur'ani ya bayar da shi sadaka ko ya zo ya sanya shi saboda Allah a masallaci duk wanda ya karanta wannan alƙur'ani ladan karatun shi ma wanda ya sai alƙur'ani yana da wannan ladan karatu ko kuma littafai na makaranta littafai na hadis na fiqhu na aqida na tauhidi ya saya ya kai makaranta ake karantawa duk wanda ya karanta littafin zai samu ladan karatu kai da kake littafin za ka samu ladan karatu kun kuma yi aiki da abin da ke cikin littafin wanda ya karanta shi daga cikin wannan littafin ladan wannan aikin kai da kake littafin kai ma kana da shi shi yasa ne ake cewa sadakar da take kowace alkhairi shi ne ita ce wannan sadakar sadakar ilimi saboda amfaninta gaba gaba yake yi baya tsayawa waje ɗaya domin koyaushe shi kuma wanda ya koya daga cikin wannan littafin ya koyar da wani shi wannan wani ya aiki da abin da wannan ya koyar da shi kai na farkon kana da lada haka nan zai ta hayayyafa sadakar abinci ce ai kamar sadakar abinci ce to sadakar yanka mutum ka yanka wani abu ka bayar kamar ka yanka rago ko saniya ka bayar sadaka shi ma duk wanda yana daga cikin wannan sadakar cin abinci ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya yana yanka saniya a rabar sadaka kuma ya abinci mutane su zo su ci sadaka don haka irin wannan ya halatta ne irin wannan shi ma da niyyar sadaka amma sai dai a yanzu ya kamata a rinka tsantseni wajen wannan don a ware abin da yake sadaka da su dace da sunna da kuma abin da ake yi na bokanci don wani lokaci boka ne saboda sha'anin rashin lafiya aljani ne zai je ya ce a yanka wato wata dabba mai kama kaza mai kama kaza a wuri kaza rana kaza lokaci kaza domin aka yi wannan zai sai ya zuwa zai iya kaiwa ya zuwa kashinka idan mutum ka san aljani ake yi ma wannan wato ba Allah ake ma ba to an sarrafar da bauta daga Allah ya zuwa wurin Allah duk inda ka ji ana ayyana sifar abin da za a yanka ɗin to ka tabbatar da ma cewa akwai sukulla a ciki Allah ya kiyashe ma sannan tambayar ta biyu ce idan mutum yana da kuɗin da suka kai zakka kuma shekara ta zago amma kuɗin suna wajen mutane za a lissafa ya bayar ne ko zai jira har sai an biya shi wato wanda yake da bashi wanda yake da bashi a kan mutane bai zamanto yana da cikakkiyar wadata ba don ba shi da ikon amfani da kuɗin saboda haka a bisa sahihin magana wanda yake shine mazhabar Imam Malik ba zai fitar da zakkar dukiyar ba sai yayin da suka dawo masa da kuɗin nasa sai ya fitar da su da zakkar shekara ɗaya ko shekara nawa suka yi a hannunsu in aka dawo masa da kuɗin sai ya fitar da su na zakkar shekara ɗaya ba zai ce zai yi lissafin iya shekarun da suka zauna a hannunsu bai fitar da zakkar domin idan ya yi haka ya zama to cewar wato an ɗora masa abin da yake bai amfana da kuɗin ba to amma akwai wani tafsiri da malamai suke yi shine idan bashi akan yana hannun wanda yake zai iya karɓan za a iya biyan su bashi su koyaushe saboda mutumin mawaƙaci ne ba shi da buƙatar wannan bashi sannan ya gane shi a hannun to idan irin wannan bashi ne waɗansu malamai wanda yake ƙauye ne a matsayin Imam Ahmad kuma yana da fuska yana da ƙarfi in irin wannan bashi ne to duk shekara sai mutum ya fita masa da zakka an fahimci irin wannan bashi ne ko kana da bashi a wajen mutum ko shi kace kake so ya biya ka zai iya biyan ka amma sai ka kyale shi saboda kana ganin kamar ajiya kai kana gudun kace ya biya ka bashin ka ya biya ka bashi wata ilimin an biya ka kace za ka je ka rusa kudin bari ya ne shi kawai to kaga wannan tamkar tana a jikin kai dan ka ce ka biya ka kace wannan yace me mutum zai fada yayin da ake tada iqama yayin da ake tada iqama a waɗansu sun tafi akan cewar zai faɗi irin abin da mai tada iqamar yake faɗa domin saboda umumin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul in kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa to iqama ita ma yadda jinsin kiran sallah ce saboda abin da yake faɗa ce ta faɗa waɗansu kuma suka ce a aisha ta kira addu'a domin idan lokaci ne da Allah yake karɓar addu'a yayin da aka tsaya sau wato tsakanin iqama da tsakanin kiran sallah da tsakanin kiran sallah da tada kafara lokaci ne da Allah yake karɓar addu'a kuma wannan abu yake daga cikin a'immatul islam daga cikin manyan malaman musulunci suna haka imamu ahmad kamar yadda almajiran suka rawaito in ana tada iqamar sallah sai su ji yana ta yin addu'a yayin da ake tada iqamar saboda kowane mutum yayi in ya haɗa ya zama ta cewa yayin da limar yayin da ladan in yake yin iqama ya ringa faɗan abin da yake faɗa ya zama to yana samun ladan wannan zikirin kenan sannan kuma kafin liman yana gamawa kafin liman ya tada sallah ya yi addu'a ta zai daidai gwargwaro sannan ya samu kuma takbiratul ihram tare da liman ka ga ya sa abubuwan guda biyu wallahu ta'ala a'lam yace an ce ba a saba wa liman to yayin da ake sallah an yi raka'a biyu sai liman ya yi hadasi da ya niyyar janyo wanda zai ci gaba sai ya janyo wanda ya samu raka'a ɗaya tambayar a nan ita ce mamu yaya za su yi yayin da sallar su ta cika sun su nawa ne suke sallar har zai samu wasu ta yaya ba ya kasawar farko a samu wasu almuhim idan wannan ya zama to a cikin sura irin wannan idan aka janyo wanda yake masbuki ne idan aka janyo wanda yake masbuki ne domin ya cika sallar liman idan ya cika na sallar saliman su waɗanda ya zama to kan cewa sun samu cikakkiyar sallar su tare da liman sai su zauna su jira shi ya cika sallar sa sai su sallama tare kamar halin wanda ya zama to cewa yana sallah a bayan liman sai liman ya tashi bayan an cika raka'a hudu sai ya tashi zuwa raka'a ta biyar shi yana da yaqini cewa liman ya cika raka'a hudu bai halatta ya yi liman ba wannan ta daga cikin surar da bai halatta a yi liman ba saboda ta tabbatar cewa ya cika sallar amma ba za ka yi sallar ta kyale shi zama za ka ta kyale shi ya je ya rabtar wanda ya gama ya dawo kan rufin sallar ta ne muka sallama ya fitar da ta ta ba'abi saboda ya ƙara a cikin sallar kai kuwa a sallar ka tashi ka ba wa kwanci da ba'abi da zafi na wani da ba ta yi liman ba to kamar haka ne shi ma wani in ya janyo masbuki ya cika sallar sai masbuki ya je ya cika sallar sannan idan ya zo ya zauna a idan ya cika sallar in raka'a ɗaya ya samu tare da in raka'a uku ya samu da ya cika raka'a biyu kai da ya cika sallar ya zauna zai tashi kawo raka'a ta ƙarshe kai sai ka zama ka ka jira shi in ya kawo raka'a ta ƙarshe su sallama ta yi wannan yake tambayar ta shi ita ce mutum ne bai san hukuncin abu ba sai ya aikata abin bayan ya aikata sai san hukuncin sa to idan sai yayi kafara ne za a iya yi masa uzuri ko dai dole sai yayi kafara wannan akwai tafsiri akwai abin da yake sanin sa larura ne a cikin addini akwai abin da yake sanin sa larura ne a cikin addini kowa ya kamata a ce ya sani kamar yin sallah ta farilla idan mutum ya zama to cewa bai san cewa idan aka bar ba a samu sallah ba sai an rama sannan daga baya ya sani sai ya rama sallolin da bai samu kun ba amma akwai abin da idan kamar a ce sabon musulunta ne in sabon musulunta ne bai san hukunci ba to shi wannan ana so ke masa kafara kamar yadda ake kawar da hajji a gare shi mutum ne bai daɗe da musulunta cikin azumi sai ya je ya karya azumi da gangan to kaga wannan in aka ce masa a sai ka rama azumi kuma sai ka yi kafara to kaga aka ce masa batun ta fara ta aishi da sai ba to in yace bai sani ba wannan zai zama uzuri a gare shi saboda sabon musulmi ta amma wannan yake ba kamar wannan ba idan dai yace bai sani ba rashin sani ba hujja ba jahilci ba hujja ba akan daukewar haƙi da daukewar kafara jahilci ko kadan ba hujja ba ne a cikin shari'a inda yake zamantowa hujja sai inda ake ganin kancewa bai kai a ce mutum ya san wannan a cikin addini ba saboda bai dade da shiga cikin addinin musulunci ba yace da Allah akwai wannan kwaje da su kuna neman alima masa gafara to Allah madaukake sarki ya yi masa zunubar sa ya gafarta masa ya hasa kabarin sa Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wannan yace menene gaskiyar magana dangane da sakka akan motoci domin ina da motoci da ake min aiki da su manya to wasu malamai sun ce min akwai zakka akan su wasu kuma sun ce babu zakka kuma menene gaskiyar magana maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wa waratihi sadaqa babu sadaka akan bawa akan musulmi a cikin ba akan bawansa da dokinsa dokinsa na hawa saboda haka dawaki ababen hawa su ne kamar motoci babu zakka a kansu sai dai idan ya zamanto cewa yana kasuwanci tare da su suna shigo masa da kuɗi wato ma'ana motocin haya to zakkar a kan motoci a kan kuɗin da su shigo masa kuɗin da yake haya kamar mutum ne mai gidaje mutum yana da gidaje mai bayan haya mun yana da gidaje ana shiga ana yin haya a ciki idan shekara ta cika ba za a ce sai ya tara kimar gidajen nan da baki dai sai ya fitar da zakka su ba domin gidaje ba a san musu da zakka kuɗin da suke haifarwa shi ne za a san masa da zakka amma raɓa asalin arzikin ba shi ne za a ci za a fitar zakka a ciki ba domin gidaje ba kamar dinari da azurfa ba ne ko ba haka ba abin da sa aka ce dinari da azurfa su akan kansu ba akan ribar da suka kawo za ka fitar da zakka ba kan su kan su dinari da azurfa saboda in kana da dinari da azurfa kana da kuɗi kuɗi na naira ko shi za ka iya yin amfani da shi amma in kana da gida ko kana da mota da kake amfani da kuɗin da suke shigowa za ka buƙaci amfani da su kuɗin hayar kaci ne kana buƙatar kuɗin sai ka jira lokacin da za ka sayar da gida ko lokacin da za a kawo maka kuɗin hayar don haka sun sha bambam da kuɗi wanda suke abin da ake ce ma annawa wato rikakken kuɗi sun sha bambam dan haka ne malamai su ce ba zakka a kan su zakkar a cikin kuɗin da suka shigo maka da shi idan kuɗin da suka shigo maka kuɗin da aka biya ka na hayar motar kuɗin da aka biya maka na hayar motar idan sun cika misali sun kai shekara ɗaya sai ka fita musu da zakka to sai dai da yaushe ne zakkar za ta rataya da yaushe ne za ka tuma lissafin cika su shekara daga lokacin da ka karɓa ko ka daga lokacin da aka karɓi haya alal misali kana bayar da gidanka ana fara hayar ɗaya ga watan Muharram ko amma ta yiwu ba za a zama biyan ta kuɗin da baki ɗaya ba sai cikin Dzulhijja ko cikin Dzulhijja to idan aka biya kuɗin na cikin Dzulhijja na shekarar da na Muharram tun daga Muharram ɗin da ya wuce to za ka ce daga Dzulhijja sai ka jira wani Dzulhijja ɗin ya zo sannan za ka bayar zakka ko kuwa daga Muharram ɗin da aka yi kwantara ɗin wanne ne to ba zai ce daga Muharram ɗin domin yayin da kai kwan gida da mutum ka samu tamakkuli na karɓa wannan kuɗin domin za ka iya matsa masa cewa sai ya biya ka sai ya biya ka za ka iya matsa masa cewa ya biya ka in ma ya biya ka ba kana da tamakkuli kana da wato iko na wannan kuɗin kamar sai ka zaka shigo wannan cikin kai ko ba haka ba don haka suka ce zakkar za ka yi lissa don haka in ka ce zakkar shekar zakkar kuɗin haya da aka ba ta daga lokacin da aka ƙulla alƙawarin wato hayar ne ba daga lokacin da ka karɓi kuɗin ba ko da kuɗin sun yi jinkiri zai zama to haƙƙinsu za ka yi lissafin hawan ɗinsu su lissafin shekararsu daga lokacin da aka ƙulla wato kwanyi a wato hayar yarjejeniyar hayar ne za a yi lissafin saboda haka wannan shine magana insha Allah waɗanda suke ba akwai mutane waɗanda wannan shine abin da na faɗa din nan wannan shine fatuwa Al-Lajna Da'ima na ƙasar Saudiya Al-Lajna malaman Saudiya da haka suke fatuwa manyan malaman Saudiya na wannan zamanin da muke ciki da haka suke fatuwa dangane da wato da masu motocin haya da masu gidajen haya ba wanda suke cewa da cikin su sai an fitar da zakka. Akwai wasu malamai da suke da irin wannan ra'ayi da suke rubutawa a cikin takaitu suna ganin cewa suna taimaka wa talakawa ne. To kuma taimaka wa talakawa idan kace a da sunan za ka taimaka wa talakawa kuma ka ɗauki haƙƙin mutum ba da dalili ba ka zalunci shi. Domin kowa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rawanku da dukiyoyin da mutuncinku dukkanin su haramun ne a kanku, wato masu alfarma ne a shari'a ta tsara dukiyar mutum ba za a taɓa dukiyar mutum ba sai da haƙƙi. Gidan mutum ba a ce zai biya zakka ba, babu nasi da yake sai a biya zakka. Kuma dalilan shari'a sun nuna cewa raka ba in gidan mutum shi ne za a biya zakka a ciki ba, ghalla wato amfanin da ya bayar shi ne za a biya zakkar. Wallahu ta'ala a'lam. Bari mu amsa wannan tambayar da wata ce ta karshe. Mutum ne matarsa, mutum ne da matarsa suke da jintar ƙauna ba za su yi azumi ba sai suke ciyar da abinci, amma suna yin saduwa da junansu da rana da yanayin hukuncin su suna da ƙauna. Kai ba kawai da mutum ya samu ƙauna ne zai daina cin abinci ba, ai zai daina azumi ba. Sai tukuna idan likita ya ce masa ba zai iya azumi ba har abada, amma idan dai ba zai iya azumi ba yanzu saboda ƙwarsa kuma ya ci gaba da neman magani yana fatan cewa zai warke nan gaba, to a matsayin mara lafiya ne zai rinka rubuta ranakun da bai yi azumi ba, in ya samu lafiya ya zo ya rawar su. To idan ya zama a cikin irin wannan hali yake da shi da matar da duk ba ta azumi kuma a cikin Ramadan ne saboda uzurin rashin lafiya, to dan sun sadu wannan ya halatta, tunda ba hukuncin su ba hukuncin masu azumi ba ne, hukuncin su ba hukuncin masu azumi ba ne. Amma alƙa ai ya kamata a ce rashin lafiyar za ta sace kare azumi da wannan abu. To ko da kare tunda wannan ita ce ta karshe ba. Na'am, wannan yace ni ne nake ba mahaifiyata ajiyar kuɗi, kuma idan na tashi karɓa ina ɗan san mata wani abu a ciki. To shi ne Allah ya ta mana wata ran na tashi karɓa sai na ga ta taɓa wani abu daga ciki, me ne hukuncin wannan abu da ta yi? Nah, idan wata kadara ya tsaya wai tara na ajiye, idan mutum yana da kudi sun kai wato ya fitar musu da zakka kafin shekarar ta ci, kafin wato su cika shekara daya sai ya kai kadara kamar ya kai gida. To idan ya kai gidan nan, idan ya kai shi, idan ya shiga ya zauna a ciki har abada ba shi da zakka, ko da bayan ya sayar da shi zai sake ganin wani gidan, idan ya zauna a ciki ne ba mu zakka a kai. Idan kuwa ya kai gidan nan dan kada kudin su salwanta, dan kada kudin su salwanta yayin da ya ajiye wannan kudin, to yayin da ya zo sayar da wannan gidan to zai fitar musu da zakka na shekara domin tamkar ajiya ne. Amma ba za a ce zai fitar musu da zakka na ajiyar shekarun da ya ajiye ba, tunda bai samu damar amfani da kudin ba. Amma lokacin da ya sayar kimar ta hau, to in ya sayar da kudin da ya sayar da su ba kimar kudin da ya sayar ba, kudin da ya sayar sai ya lissafi ya fitar da hakkin Allah a ciki.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
Wanda shi ma wannan fa ba a koyaushe ba ne, wani lokaci za ka ga irin wannan Allah ya sallaka kafirai a kan mu'mini, ya zamanto su ke da duniya, kuma ya zamanto ba ka samun hasara sun suka shiga cikin harka sai dai su samu ƙarfi, kamar yadda yanzu muke ganin yadda kafirai suke a saman mu'mini. Ƙasashen musulmi su ne talakawan ƙasashe, su ne ruwan duniya, su ne abin da sahiwar duniya ta uku, su ka su ne duniya ta ɗaya, su ka duniya su ne duniya ta ɗaya, saboda talaka a can, talaka a can shi ne mai kuɗin nan, sarrafa kaya wanda ya rika haya a can, wanda ya rika haya ɗan fashinsu, ɗan fashinsu ya kuɓar albashin labarabcin da nan. To duba da kare rufe layar wahan kada wannan ya rufe ku, domin mai ala ce mata'un kwale jin daɗi ne ɗan ƙarfin, jin daɗi ne ɗan ƙarfin, domin haka jin daɗin duniya ne. Kun mata'un duniya kwale ce ne jin daɗin duniya ƙalilan ne, kaɗan ne, kaɗan ne, saboda iyakarta waɗannan rayukan da aka waɗannan kwanakin na duniya da Allah ya bawa mutum. Shi ko Allah ya riga ya hukunta cewa kwanakin duniya din nan kaɗan ne. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, rana ɗaya a wajen Allah kamar shekara dubu ce wajen kirgau, kamar shekara dubu ce wajen kirgau. To saboda haka ko ka ga idan mutum ya yi shekara, idan mutum ya yi shekara 40 ka ga bai kai rana ɗaya ba wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan makomarsu wato makwantarsu ita ce wuta, al-ma'wa, inda mutum yake zuwa ya zamanto shi ne gidansa, inda duk ya zama garin da ya zamanto nan ne zai tattaru ya dawo. To duk su gama abin da za su yi, su gama kai komarsu da duk abin da za su yi, wuta za su dawo, ita take jiran su nan za su kwanta. Wanda ita mai hana tun da wuta a matsayin wato gado wanda za a kwanta a kai, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash, za a yi musu shimfiɗa a jahannama, kuma samansu za a yi musu rufi shi ma na wuta, waliyadu billah. Wannan haka annaba, wannan wasiya da Allah ya yi na nuna kan cewa kada musulmi wato ya zamanto jin daɗin duniya na kafirai ya ɗauka ne masa ido, wanda har ya sanya shi ya rinƙa ganin tafarkinsu yana da kyau, har su rinƙa ƙayatar da shi, har hanyar rayuwarsu ma ya ƙayatar da shi, ya zamanto ya rinƙa su su ne limamansa, su ne abin koyinsa. Yanzu a yayin da muke yi kenan, saboda muna ganin kan cewa Turawa sun ci gaba, domin ne, domin sun samu girma a duniya, sun samu jin daɗin duniya, sun samu ci gaban duniya, sai muke ganin wannan kamar ya inganta tafarkinsu, ya inganta aqidarsu, ya inganta ɗabi'arsu, ya inganta addini. Saboda haka sai wannan yake sanyawa muke sha'awarsu. To Allah ta'ala ya tsorata ya hana mu ci kada wannan ya rufe, shi yasa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kowa kamanta wannan, kamar yadda hadisin Ibn Abbas ya rawaito daga sayyidina Umar a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma matarsa wata ɗaya ya zauna a wani bene a cikin gidansa, sayyidina Umar ya nemi izini, ba a ba shi izini ba, daga baya dai har aka ba shi izini ya shiga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ya shiga yana cewa ya Rasulullah, gaske ne ka saki matanka? Ya ce a'a. Sai sayyidina Umar ya tambaya kuma hankali sai kwanta cewa ashe ba sakin su akai ba. To bayan ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam magana wanda har ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya yi dariya, wato magana da ya gaya masa shi cewa ya Rasulullah, ka san mu mutanen Makka babu da dama, muna rinjaye a kan matanmu, mace ba ta isa ta ce mana ƙofar ba, amma mutanen Madina su matansu wato sun fi ƙarfinsu, da muka zo su matansu suka so mu koyan ɗabi'arsu, sai ya zamanto in su ma abinda ma suka zama ta hansa suna yi mu ma shi suke mana, yake ran nan sai ga shi matata tana mayar mun da zance, da ne mata magana ta ce a ai matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna mayar mun da zance, ya ce to hanyar da gwamnati ta sa ta koya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi. To sai abin da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi sai ya zauna, sai na Umar da ya duba ya ga ɗakin da baki ɗaya abin da ke ciki bai fuka sai da su dirhami uku ba, yana kwance akan wata tabarma ta kabar dabino. Kabar ba irin kabar tabarma wanda ake yi da wato a kabar wadda ke mai laushi ga gudun samun kabar wadda ke ba za ta yi ita kabar dabino kaifi da nesa da ƙarfi da nesa da girma kuma. Saboda haka inda ya kwanta fatar ta yi wuri alamar yadda jikinsa ya kwanta a kai, ba wani hikima ba ofici ba a kan kabar yake kwanci. Matashi na wato a matashin na wata fata ce ba auduga aka zuba a cikin mayakun ba a cikin matashin ba, ciyawa ce ita ce mayakun. Sannan ya duba ya ga a cikin ɗakin ba wani abu sai wata ƴar wata ƴar rataya da aka rafi a cikin ɗakin. Sai na Umar sai ya fushi da kuma ya ce, ya Rasulallah, kai ne annabin Allah ga Kaisar wato sarkin Farisa, sarkin Rom ga Kisra sarkin Farisa, kafirai ne amma ga irin abin da suke ciki na yanzu duniya, mijin daɗin duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya miƙe ya zauna ya ce, a wafi shakkin yabin al-Khattab, kana shakka ne yabin al-Khattab? Sannan ya ce, ha'ula'i uddimat lahum shahawatuhum fil hayati dunya. A wata riwaya ya ce, ama tarda an takuna lahum dunya wa lana al-akhirah, ya ce waɗannan an gaggauta musu jin daɗinsu ne a rayuwar duniya, an gaggauta musu jin daɗinsu ne a nan rayuwar duniya, wato duk jin daɗin da za su yi gama a lahira ba su da kowa. A ɗaya riwayar ya ce, ba ka amince ba ne ya zamanto su duniyar ce gare su su kuma lahira ce ta. To wannan shi ne abin da ya kamata shugaba ya kasance a kai, ba sai ka gaya wa mutane Allah da ranar lahira ba da a yi zuhudu da duniya, kai kuma ka fi kowa nisa da zuhudu da duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu, an ce ya shi yake karanta masa sahabbai, wal akhiratu khairun laka min al-ula, wal akhiratu khairun wa arba, lahira tafi tafi kuma da goma tafi mata bisa duniya. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka dube shi ya yake dangane da wannan aya, yadda ta faɗa din haka yake, ba kawai zai faɗa ne a baki ba, shi kuma ita ba haka yake ba. Wanda duk koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wannan. Allah ka ba mu gaskiyar koyi da sunan da shi sallallahu alaihi wasallam. Ka gani bai zama shi ya sa ne ma Allah ya hana shi cin zakka, dan kar a ce ya tattara dukiyoyin mutane yana cinyewa. In ma ya tattara dukiyoyin sai dai a sai shi gidan da shi da ƴan uwansa da danginsa da ƴaƴansa ba za su ci ba, haramun ne. Saboda haka yayin da yake cewa a guji duniya da irin waɗannan ayoyin da Allah ya ce kada ku damu, kada ku dame ka, haka din yake ba ku dame shi ba duniya, ba ku dame shi ba. Shi yasa in kuka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, wallahi ba na so a ce an mayar mun da kwatankwacin dutsen Uhud zinari ya zama to cewa ya yi kwana uku akwai ragowar titin kowa a wajena, in banda abin da na an je ne zai ba shi. Ba mu bala da ya ce kusa akwai magana cika baki, to ba mu cika baki a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka yake hakika wanda yake an ta wanda yake Allah an ba shi hazaki, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai zauna a cikin wannan halin ba, wai dan babu ba wai babu ne ta kasha ba wai babu ba. Kusa akwai wanda yake zuhudin dole ne, zuhudin dole ne dan babu ne shi ba za a ce ma ya yi zuhudu ba, tun da ba ta zuba ba ta rasa ne. To shi nasa ba na so ba zuhudu dole ba, zuhudu ne na zari domin an ba shi, domin wata ran kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ana ina bacci an zo an danka min baƙullan taskokin arzikin duniya ba ki ɗaya a hannuna, dukkan arzikin duniya Allah ya danka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam rubutan mafatihu hazain al-ard. Sannan yake bana ji muku tsoron a talauci, abinda nake ji muku tsoro a buɗe muku duniya. Yace to an ba ni baƙullan duniya, abinda nake ji muku tsoro ku je ku yi ambaliya a cikin
cikin wato gasa wajen neman ta ta halaka wannan da halaka wanda suka gabace. To da kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan ba wani ne mubalaga da yake ba, haka yake hakikatan sallallahu alaihi wasallam kuma yadda Allah ya umarce sarki ya umarce shi. Wannan hali ya zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka hana a matsayin da muka ce mu ake yi. Kuma wannan yana da muhimmanci musamman a wannan zamani domin sau da yawa abin da yake faruwa ga tarihin al'umma shine yayin da al'umma aka yi rinjaye a kanta, wata al'umma ta zo ta samu rinjaye ta samu garaba a kanta, to sau da yawa sai ka ga wannan al'ummar sai ta wulakanta kanta wanda aka ci garaba a kanta. Kamar mu yanzu inda Turawa su zo suka ci garaba a kan ƙasashen musulmi suke da sune suke da ƙarfin suke suke da ƙarfin siyasa, sune suke da ƙarfin soja, sune suke da ƙarfin tattalin arziki. Wannan sai ya sanya wa ƙasashen musulmi su rinƙa ganin ba wani abu ne ta ƙarfin mu ba, suka samu tsoka a ɗaukaka a duniya sai dai cewa hanyar su ingantacciya ce. Masu ɗan sauƙin ra'ayin su zaka ga suna cewa ai duk abin da ke wajen musu su ne suke da musulunci, mu yanzu kawai suna muke da shi, amma su suke da ɗabi'ar musulunci. Wannan sauran ƙudan su ne su ce a musulunci ma ba shi ne daidai ba. To wannan yana daga cikin abin da Allah ya hana mu, mu rinƙa ganin cewa don sun samu fifiko a kanmu a kan harkar duniya wannan ya zamanto ya ruɗe mu, kada wannan ya ruɗe mu, domin wannan hikima ce ta Allah, hikima ce ta Allah. Kuma wannan duk abin da suka samu na ɗaukaka a duniya ba wani bangare a wajen Allah ba, shi ne izina ba, ba shi ne rabuwa a wajen Allah ba, jarabawa ce daga Allah. To shi yasa sai Allah yake ya ce lakinnal ladina taqaw, amma waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suka yi taqawa lahum janna, aljannatai sun tabbata a gare su, tajri min tahtiha al-anhar, ƙarƙashinsu horonai suna gudana. To dai wannan ana maganar horonai ɗin, wani lokaci kai ga mutane suna tunanin wato irin kogin gudun gashi abin nan ruwa yana tafiya, to da aka ga horonai aljanna suke an ji da koko ana ɗiba da sauransu. Wannan abin da mutane za su iya fuskanta kenan, amma abin da bai taɓa faruwa a cikin zuciyar ka ba. Yanzu ka ga idan ya fi don kogin mu da yanku wani lokaci idan ka je irin inda wadatun da ake cin abinci na kafeta na duniya za ka ga an yi kan famfo, akwai kan famfo wanda yake in ka buɗa shi lemo ne zai fi, wani madara ne, wani ruwa ne, wani abarba, wani lemon da aka harhaɗa shi daban-daban kowane da irin ka. To kaga a wancan zamanin inda za a ce wa mutane kan famfo mai irin wannan su ba su san kan famfo ba, ba a yi famfo, amma sun san kowa ba inda ake zuwa. To akwai wurare da suke kawo ruwa iri-iri, yaya Allah ya tsara su wannan fishi ya sani, bai taɓa karɓuwa a cikin zuciyar mutane ba. Yanzu ne ai mutane ne suke sani suka ƙirƙiro wato maimakon a ce za a rinka zuwa da flat ana zuba ruwa a cikin masallaci sai aka yi irin wannan rubutu sai ka je ka danna sai ruwa ya zo mata, mutane ne suke sani suka ƙirƙiro wannan ko wannan kai ni kuma ce yanzu wannan abin da kuma ya zama ko ruwa in aka sanya shi na lemo sai ka ga an je an yi, sai ka ga wani wanda ke zuba da ruwa wanda yake ai ya zo masallaci a rubutu wani rubutu ake da shi in ka danna shi madara ne. Kamar yadda zai ce ne irin injin nan da ATM na kuɗi, ai na yi birni na ga wani inji kana matsa shi ko da tulo maka kuɗi. To duk wani tunani ya san adam, to abin da Allah ya tare da a cikin aljanna duk tunani na adam bai taɓa kaiwa gare shi, ba zai taɓa kaiwa gare shi ba. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wani rai bai taɓa sanin abin da Allah ya ɓoye musu ba, na wato abin da zai san zai jiye da su daɗi har idan su yi sanyi saboda jin daɗi, daɗin da zai kai idan ka yi sanyi, daɗin da zai kai ido na za ka yi sanyi ka ji sanyi a ido ka san daɗin ya yi a kuma da kuma yi daɗin irin wannan daɗin ka ce daɗin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daɗin yake. To Allah ta'ala ya ce tajrimi nuzulan min indillah, wannan aljannatun nan da yake Allah ya ba su nuzulan abincin karban baki ne daga Allah, wato su bakin Allah ne aka kaddamo musu kafin bakon farkon zuwan su bisa al'adar Larabawa. Daga bako ya zo yana zuwa farkon abin da za a yi masa sai a yanka akuya, ana yanka akuya sai a gasa ta kai a kaddamar da ita gare shi. Wannan sumuntaɓe abin da zai zo da ya kuwa ne, to wannan abin da Allah zai bawa masu tsoron Allah sumuntaɓe ne. Shi yasa shi ne ake ce ma annuzul, annuzul a ai abin da za a bawa bako yayin da yake wane ne zai ba, wane ne zai bawa musu din daga Allah. Saboda haka dangana shi cewa min indillah, domin a girmama wannan wato sumuntaɓe da ya zo daga Allah. Wama inda Allah ya kai mu bil abra, sai Allah ya ce abin da ke wajen Allah shi ne fa alkhairi ga malaka. Al abra jam'u al bar, al bar ko al bar wato wanda yake managarci daga barra ya ruru wa huwa barru, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da uwarsa qarani wa huwa rajul barru bi ummihi, me isara ta kane wajen nagarta da uwarsa ga uwarsa. To Allah ya ce abin da ke wajen managarta, to abin da ke wajen Allah shi ne fa alkhairi a gare su. Wato managarta zaɓa abin da ke wajen Allah a bisa wannan duniya, managarta yadda da wato da haƙuri da rashin jin daɗin duniyar in dai sun san tsakaninsu da Allah yana da kyau, ballantana kuma cikin hikimar Allah ba wai zai hana musu duniyar ba ne, ba wai zai hana musu duniyar ba ne, zai ba su duniyar amma duniyar ta zama ta wani mai tsarki, mai tsarki. Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Duk wanda yake kyakkyawan aiki ko mace ko namiji, alhali kuma mu'mini ne, yana imani da Allah da ranar lahira da manzannin Allah, Allah ya ce za mu sanya shi rayuwa mai tsarki a tayyiba, wato babu wato ashariya a cikinta, babu kusara a cikinta, babu shegantaka a cikinta, mai tsarki wanda ta tafi mai daɗi, akwai daɗi a cikinta. Akwai shi ne wato kamar abinci, kamar ɗan itace wanda ya nuna shi ne tsayi, wanda bai nuna ba kuma shi ne habib. To da Allah yake zai je da sura, to saboda haka kaga ba wai ba za ka ba su duniyar ba ne su ba, Allah zai ba su duniyar amma za ka zo musu tsarki a cikin shi. Yasa ne daga cikin addu'o'i da suka zo ma sura, Allahumma aghnini ni bi halalika an haram, ka wadatar da ni da halal din ka da barin haram din ka, domin halal din ka ishe ni da ba sai ka wanda ci haram ba. Wannan ayar wa ma inda Allah ya sayar mun abra ta ce ta kai Abdullah ibn Mas'ud yake cewa ba wani mu'mini face mutuwa ta ce ma, tunda Allah ya ce abin da ke wajen Allah ya fi ga managarta. Duk irin jin daɗin da kake ciki in dai kai kana bin Allah tsakanin ka da Allah yana da kyau, to abin da ke wajen Allah ya fi ma, ya fi maka ka tsallake duniyar ka ka tafi can. Saboda haka ka ji kenan idan mutum yana tsakanin ka da Allah da kyau bai kuma ta ji tsoron mutuwa, domin in yi mutu ina da shi wajen Allah ne, wajen Allah ne in tsakani da Allah da kyau, to sai ka kaunaci haɗuwa da Allah, wanda in ya so haɗuwa da Allah Allah zai so haɗuwa da shi, wanda ba ya so haɗuwa da Allah Allah ba ya so haɗuwa da shi. Shi yasa ne ma Allah ya faɗaitar da mu kan soyuwa da haɗuwa da shi, yake fa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan, wanda yake ƙaunar haɗuwa da ubangijinsa to ya aiki na gari, kada ya shirka da Allah a cikin ibada da ubangijinsa. Allah ya sanya mu a cikin managartan bayi.
إن الله سريع الحساب.
kamar yadda ta fara da magana akan ahli wannan sura, kamar yadda ta fara da magana akan ahli kitab, za ta kare da magana akan su. Mun ce lokacin da za mu fara karatun wannan sura a bara akan cewa sanadiyar saukanta zuwan nasara na Najran da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, a wanda har ta kai aka yi kisar mubahala, wato ayi alaƙi ne. To Allah ɗaukakin sarki sai ya ƙare da ambaton ahlul kitab. Allah ya ce wa inna min ahlil kitab, wallahi lallai daga cikin ahlul kitab mazu wani sarki lamai yu'minu billahi, wallahi akwai wanda yake imani da Allah. Wal yawmil akhir, da ranar lahira, lamai yu'minu billahi, akwai wanda yake imani da Allah. Wa ma unzila ilaykum, da abinda aka saukar a gare ku shine alqur'ani. Wa ma unzila ilayhim, da abinda aka saukar musu shine at-taurata wal injila. Khashi'ina lillah, masu tsoron Allah, masu kaskantar da kai ga Allah, masu tazarrufi ga Allah, masu addini ga Allah, masu jin tsoron Allah a cikin addinin shi. La yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila, ba sa sayan wani rabo na duniya tawayayyen tumuni, kalilan, karamin tumuni na duniya da ayoyin Allah. Wato ba sa ɗoye siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shugabancin duniya, domin abin arzikin duniya, ba sa haka su. Allah ya ce ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, wa'annan ladan su matabbaci ne a gare su daga wajen ubangijinsu. Inna Allaha sami'ul hisab, Allah kuwa mai gaggawa da mahukumi, wato sun kuma samun lada, saboda Allah mai gaggawa da sani ne. Nan da nan yayi hisabi ya gama, kowa ya samu sakamakon ya kasa makomarsa. Wannan ayar wa'ansu sun ce ta sauka ne akan Najashi, Najashi ashama, Najashi sarkin Habasha, wanda ya musulunta amma bai taɓa wani abu na addinin musulunci ba, kuma sallah bai yi ba, saboda yana jin tsoro bai mai da musuluncinsa ba, saboda sarki ne kuma sarkin nan akan addinin Nasara. Idan da ya ce zai zo ya addini, zai zo ya bayyana ka'idodin addinin, ko kuma zai zo ya zo ya kamar sallallahu alaihi wasallam domin ya addinin, ba za su yi da shi ba, ba zai sami ikon yin haka ba. Saboda haka aka yarda masa da wannan abin da yake da iko da shi na yin addinin. Allah ya karɓa daga gare shi. Yayin da ya mutu, mala'ika Jibril ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Najashi ya mutu, tashi kai masa salo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahlakum qad mat, dan uwana ku a cikin addinin ku ya rasu, fa sallu alaihi, tashi kai masa salo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin fili a wata riwaya an ce a ba masallacin bakai suka yi sahu biyu sahabbai, sannan yayi masa sallah. Kamar yadda ya zo a cikin aka daga Jabir da Abdullahi ibn Abbas da Anas da kuma daga cikin da kuma kata da daga cikin tabi'ai, cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin Madina da ƙasar Habasha. Habasha shi ce Ethiopia kenan a yanzu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi a gabansa yana kwance a kan gadon, wato a kan makararsa, ya masa sallah. Sahabbai ya masa kambara guda hudu, ya ce aka samu salatin ra'i. Daga nan ne malaman Shafi'iyya suka ɗauki mashru'iyyancin yin salatin ra'i, sallah ga wanda yake nesa, wanda mazhabar Shafi'iyya ce da mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Shafi'iyya suna yin mutlaka, ko an taɓa yi mutum sallah, ko an yi wa mutum sallah, suka ce za a iya sake masa sallah. Kamar mu, kamar nan an yi misali, wani mutum ya rasu, duk da mun san an yi masa sallah sai mu tashi mu yi masa salatul ghaib. Waɗansu kuma ƙauli a cikin mazhabar Imam Ahmad cewa in dai a wajen da yake babu wanda zai masa sallah ne, to sai a yi masa sallah. Amma saboda Imam Malik ba a salatul ghaib sai dai a yi masa addu'a kawai. Amma wannan kuma ta tabbata daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake hali irin wannan, wanda yake ya mutu a waje da ake ganin ko da an yi masa sallah, wataƙila musulmin da ke wajen, kamar irin mutum kamar mutumin da ya mutu a Jerman, aka je aka binne shi a can, ko Sweden ko Australia, wataƙila musulmin da suka je suka yi masa jana'iza ba su, wataƙila mutum bakwai ko goma ba, to babu laifi mutane su tashi su yi masa salatu ghaib. yi masa sallah bayan nan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan aikin da naja akan yadda ya manaja shi. To aka ce Allah wannan to lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah sai muna kai cewa duba wannan wai suna aibata Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum kirista kawai ba ma Balarabe ba inch ba ma Balarabe ba gobe ba kirista ya mutu ya tashi ya masa sallah bayan ma ba a kan addinin sai kyau to sai Allah ya saukar da wannan aya cewa an ja shi a kan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da an yana ana shi asalinsa ahlul kitab ne to akwai irin shi wanda suna sun yi imani da Allah sun yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna addini dan Allah suna jin tsoron Allah ba sa ci da addini ba sa neman duniya da sunan addini waɗannan sifofi na gaskiyar imani imani da Allah da littafin Allah da abinda kuma aka saukar musu da tsoron Allah da kuma rashin ci da addini shi ne sifofinsu domin ita ce babbar cutar ahlul kitab cewa addinin ne kai zuci ba imanin nasu a baki ne kuma babu tsoron Allah sannan kuma da ci da addini wannan ita ce babbar illar malamai duk illar da na gani ta ahlul kitab ita ce illar malamai rashin tsoron Allah da ci da addini rashin tsoron Allah da ci da addini idan ya zama kan cewa malamai suka yaƙi wannan to za su zama to ni'imar kawo babu kawarsu a wata fassarar an ce wannan aya ta sauka a kan irin su Abdullahi bin Salam Bayahudi da ya shi farko wanda suka musulunta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina mun sha karanta kissarsa babban malamin Yahudawa da ya zo ya musulunta ya musulunta ɗansa Muhammad ibn Abdullahi ibn Salam shi ma ya musulunta Yusuf ibn Abdullahi ibn Salam shi ma ya musulunta da ƴar uwarsa ita ma ta musulunta da ƙaninsa Salama ibn Abdullahi ibn Salam da gwaggwarsa ita ma ta musulunta da su dai da Yahudawa da suka musulunta a Madina amma ba su da yawa waɗansu malamai suke da su mutum goma ba shi Yahudawa da suka musulunta a Madina daga cikin malamai tabi'ai akwai wanda suka ce wannan ayar ta sauka akan nasaran ƙasar Najran nasara na ƙasar Najran Najran tana nan hayyar tana nan garin yana nan hayyar su a headquarter ce ma daga cikin headquarters guda takwas na ƙasar Saudiya Najran province garin yana nan da ɗan gari ne to zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam gari ne da kyauta to akwai nasarar wannan gari su 40 da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Banu Harith ibn Ka'ab suka musulunta 32 daga cikin su baƙaƙe guda 8 daga cikin su turawa ne rumawa turawa ne suka musulunta saboda haka kaga aka ce akan su Allah ya saukar da wannan aya kaga inda za ka gane cewa addinin musulunci addinin Allah ne ba addinin wariyar lauyar fata ba kaga wannan aya ta sauka akan Najashi da Uyi su kansu wannan nasaran Banu Harith ibn Ka'ab 32 daga cikin su duk baƙaƙe saɓanin waɗanda kuwa suke harafa littafin Allah sai ta waya a cikin Injila Annabi a cikin At-Taura ta zo cewa Annabi Nuhu ɗansa ya gan shi tsirara ya gan shi tsirara sai da cikin ‘ya’yansa saboda haka sai ya tsine masa sai ya zama tobaki shi ne duk baƙaƙen fata da nan aka samu baƙaƙen fata so da ka baƙaƙen fata ko da suke baƙaƙe domin uban su tsinan ne to an taɓa addini a haka kana da in ko ake an mulke kai haka Allah ya yi wasu yi shi yasa ne dukkan hadisai da suke la'antar batun fata da hadisan ƙarya ne akwai da suke da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da baƙaƙen fata baki in yi jini ma farawo ne in yi ciye kunshi mazalaci wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara a ce ma Annabi wannan ƙarya ne a ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a dangana gare shi zindiƙai ne suke kirkiro wannan sanya domin su ɓata addinin musulunci ka duba ka gani kan waɗannan ka duba ka gani na jami'in da su su kan su daga cikin nasara ɗin nan 32 daga cikin su baƙaƙe a ce a kan su ne Allah ya saukar da wannan aya da yake yi musu yake nuna kan cewa tare da cewa sun bada kan fara ne ga matsayin su a wajen Allah. والصحيح وان الله كتب فاتك دم اهل الكتاب بعدك بيد الكتاب كما ان الله تعالى يقول ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون daga cikin kanar annabi Musa akwai mutane da suke shiriwa kan shiriya da gaskiya suke akan tafarkin gaskiya suke kuma da gaskiya suke adalci annabi ya ce na hum kitabun min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi inna kunna min qablihi muslimin إِنَّ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ يَقُولُ وَلَمْ تَرَوْا إِلَّا لِلْكِتَابِ كَأَنَّ الْقُرْآنَ سُوسُنَ إِيمَانِ الْقُرْآنِ إِنْ كَذَّبَ الْإِيمَانُ فَتُمَالَمَنْ نَعَلَّ سُوسُنَ إِيمَانِ الْقُرْآنِ سُوسُنَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنْ أَكَفَرَ تَرَوْا الْقُرْآنَ تَسْتَمِنُ إِيمَانِهِ وَنَحْتِيَ أَجْسَامَ الْمُؤْمِنِينَ دَامَ كَمُهُ كَتَرْشِي مُسْلِمِينَ shine Allah ya yi ke yawan kafin cewa idan ba aka karanta musu da sauran kuma don suka ji ta ayoyin Allah tara ayyuka mutafiqu min al-haqqi limma arakum min al-haqq yaquluna amanna bihi ay yaquluna rabbana amanna faqtubna ma'a ash-shahidin Allah ya ce ulaika wa dalal wanda suke haka yu'tuna ajrahum marratayn da ba su da su biyu su biyu ba ba su da su shine Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ثلاثهم يؤتون اجرهم مرتين متاني اكو ذا ابا سلاله ربي في daga ciki ya ambaci rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi thumma amana bi mutum daga cikin ahli kitab bai yi kokarin sa yayi imani da annabi sa sannan yayi imani da ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk kirista da yayi shi cikin addinin musulunci da abin da yake yi cikin addinin kirista inda ya yi wani abu na kirki a cikin addinin kirista to iya musulunta Allah ya tabbata masa wancan ladar da kuma sabon shi da addinin musulunci ba za a rubuta abubuwan da ya yi na ayyukan kirki ba duk sashi da iya ayyukan kirki Allah ba zai karba wa ajinna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haraman mazkura to banda wanda yake yana addini na annabawa kirki wanda asalin addini ne na annabawa ta kuma a canza shi shine ya zauto da ya rubuta da kokiyarsa sannan ya musulunta to kyakkyawan aikin da yake irin sadakar da yake yi kyau ta iya yadda da yake yi da alkhairar da yake yi maimakon su zama su ba su in ya musulunta sai a tabbatar masa da su sannan kuma a ba su wanda yake a musulunci a ba shi ladarsa dogon da a ba shi ladarsa saboda haka kun da ke nan a wannan kira ce buɗe kofa arziki ne Allah ya buɗe ga kirista da yahudawa shi yasa da yawa ɗin suke karɓa irin kirista da yanzu ba ba addinin da ake karɓa a ƙasashen turai irin addinin musulunci musamman mata sun fi shiga addinin musulunci bisa kowane addini a ƙasashen turai musamman a ingila da amerika sun shiga cikin addinin musulunci suke suna nan manya-manyan da kuma wato ba wai kawai ba wai kawai mawaƙa ba ne kar ku ji an ce ai mawaƙa ne irin suka filin irin su abin nan a wane ne wannan shi ba kodai wannan ai hayaniya suke ce ya kawo abinda irin su Michael Jackson ake cewa shi ma ya musulunta amma ba abin da yake ya tabbata ba irin su ba su kawai ba ne har da manyan malamansu malamai da ƙwararru akwai abdalla lawrence brown da ta abdalla lawrence brown yana nan a madina za ta ba wa kristan yana nan yawon kristan kai god a da miss god a da kai su suna nan guda da muna wa wani insha Allah a nan cibiyar a su kan zama buga su domin masu karatun turanci su amfana da su akwai su Allah ya ɗauki sarki ya yi yabo da irin wannan jinsi na mutane da irin wannan jinsi na wato ahli bisa ba su ne suka zamanto ɗaya ba wani yana cikin adalcin addinin musulunci kuma yana daga cikin wato kuskuren da ake yi a ce kai me ake da kirista me ake da bai rubi ka ce haka eh ko ake sabon tuba ne tubabu duk wannan kuskure ne shi yasa a abin nan a lokacin daular Uthmaniya wanda suka musulunta ahalin kitabun suka musulunta ba kamar mu ba nan Hausawa da muke ce musu turo su a can ce musu suke muhtaru shiryayyu wato wanda suka shirya al-muhtadi ɗaya daga cikin shafa ta hanyar kuma sun ce al-muhtadi shiryayyu lafazin ne ya zo ba wanda za a tabar kansu to haka ya kamata mu canza musu inda muke faɗar suna faɗi suna da ya dace da abin da da matsayin da Allah ya ɗauki sarki ya zama domin na ga su jabu ne balagrawa ma sai ka ga ya raina wanda bai zai gamsu da ba ka san cewa wata kila ya fi ka wajen Allah ba tunda shi ya raina musulunta ya zama to fresh duk lokacin da Allah ya fi ka fresh kai wata kila ne ya fi kai bai kuma yi ba wata kila ne ya fi kai shi ko yanzu a zero ne in ya wuce yanzu a zama bai zama ka yi zero a zama za ka shiga yaro kayi mu bana da ku mu yaro diyaro in ya mutu a zama bai shiga ko mutum ko ya ko mutum ne ko ka kare to ba ka kai da kafin da ko a mutu ko ka ko a zama bai shiga ko a zero shi ko wannan ka tabbatar a zero idan haka ya ko mu ki a zama bai shi yasa ne da irin abin da kishin mata yake samu su idan abin kishi ya taso aka ai idan wani su daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka aibata Safiya domin Safiya ba ya hudu ya ce ubanta ku yi ne inda amsa babban mulkin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta musulunta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ba a kira ba ta kike ba ya aure ta ne ne ya aure ta kan ta ne kin da yancin ta shine sadakin ta idan suka kai wata ta idan suke mata wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata duk wanda suka sake gaya miki haka ce ban ni ɗan annabi ce matar annabi ya ce domin ke daga zuriyar annabi Haruna ce ita ba ta ma ya sanin ta lokaci sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa asalin ta jikanyar annabi Haruna ce kuma ke matar annabi ce saboda haka yayin da aka ce mutum ya zama musulunta duk abin da ya wuce wannan ya ta wannan duk ya zama ya zama yanzu ya zama to daidai kuke a wajen haiki daidai kuke inda za ka zage shi inda za ka taɓa mutuncinsa kar ya ga mutuncin musulmi wanda yake Allah ya tsare jininsa da dukiyarsa da mutunci na
daya daga cikin abin da ya faru kafirai ko kafin musulmi haƙuri
domin halin da kuma yi da shi ne ku ba yayin da ma yake ganin kadi duk da ake yi kuma kin shiga yi yamma ne 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 da suka kasa haƙuri a kan tsaya a kan gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sako shi da neman ganima shi kuma ya samu damar sa dan haka kenan kun ga sai ya zo ya yi to Allah ya kada ku zama kada ku sake haka sabiru kuma ku fi haƙuri wa rahiqu qiba wa tuqara kanku akan yin dawo domin ba da kariya ga addinin musulunci asalin ba shine wato kamar da wanda za ka iya zuwa a kawo wa musulmi hari to ka je ka tare ka toshe wannan kafa asalin ta ke nan wato mutum ya je ya ɗora rubutun ka a samu sansani a je a tsaya a nan wajen sai da ke musulmi haka sai kafa garuruwa da musu zama to arabe ba garin basra asalin ba garin basra ta ira ka ga ai gari ne wanda yake a gafar ce daga nan wajen ne ko a ce sai an je Madina na da kurun mayaka su dangana da musu ne su yaki su shigar da garuruwan garuruwan Indiya da Pakistan cikin addinin musulunci daga Basra za ta yi mayaka haka garin Misr garin Al-Qahira rifas ne domin buɗe domin shi domin zuwa a shiga cikin ƙasashen Afirka da aka shiga da aka buɗe Tunis da zama zuwa ƙasar musulmi a Ayrawan garin Ayrawan rifas ne haka musulmi suka rika kafa garuruwa daga baya lokacin da ya zama to kuma cewar musulmi sun so samun ƙarfin shiga cikin wato teku sun yi sojojin jirgin ruwa sai ya zama to arziki wuraren da ake zuwa a yarba shi ne gafar teku wuri wanda yake za a iya zuwa a saukar da mayaƙa ta jirgin ruwa su zo su farma ƙasashen musulmi da sai musulmi sai su je su tsaya a wajen kamar irin su asala asala a cikin Isra'ila Eshterol ne su irin su garin Beirut wanda za a zaɓa ke su suke da duk waɗannan garuruwa ne waɗanda suke arzika ne musulmin da ya je wajen ya je ne ya jako ya ba da kariya ta ce mutane suna zuwa nan domin wani lokaci sai ga wajen su je su shekara ɗaya su shekara biyu su shekara goma wasu na da kiyar su je su zauna a nan har mutuwa ya zo musu da duk wanda ya zauna a nan ya kan ya zama jihadi ne saboda ko ya ce mutuwa a addinin musulunci ta irin nan wajen sai so su zo su shigo shi dole musulmi to a je a ba da kariya a wato wasu ne ake cewa da turanci garrison towns wato garuruwa da aka kafa su zama to sansani masu jihadi sansanin mayaƙa da mu bada kariya ga addinin musulunci shi ne wa ra'ayukum ku yi wannan riba mutum ya tsaya a nan wajen dare ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin hadisin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi a cikin Bukhari riba yawm fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha mutum ya yi riba a karana ɗaya domin taimakon addinin Allah ya fi duniya da abin da ke kanta wa mawdi'u sawti ahadikum min al-janna khairun min ad-dunya wa ma 'alayha bijiran da gudanar ɗaya daga cikin ku za ta ɗauka a cikin aljanna wato ka je ka jefar da gudanar ka ɗan wannan filin an gane wannan filin ko wannan filin khairun min ad-dunya wa ma 'alayha ya fi duniya da abin da ke kanta na aljanna ɗan wannan zirin gudanar ya fi duniya da abin da ke kanta sannan wani hadisin annabi sunna sallallahu alaihi wasallam da ba Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa riba yawmin wa laylatin fi sabilillah khairun min siyam shahrin wa qiyam mutum ya kwana daya ya wuni daya don yana yin wannan riba yana yin wannan zakat domin ba da kariya ga addinin musulunci to ya fi yayi azumin wata daya ya tsayi wajen wata ba ce na Ramadan ba na wata ya yi ibadar da za ka yi azumi da tsayuwar daren wata ɗaya wa in ma ta in ya mutu a cikin wannan riba ko jara alaihi amalu kullu bi kana ya'malu duk aikin da ya kasance yana yi za a ci gaba da bashi da cewa har yanzu a wani aiki ne sallar da yake yi kusan kowa in ya mutu duk sallar da yake ya gama kamar wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mutu ana maka hakimi akan ayyukanka an gaba wato ma'ana kamar an bulunce ka ayyukan ka an zuba a ciki an tsoro ba za a sake buɗewa ba banda murabi mai yin riba to shi kan Allah maɗaukakin sarki zai ce a ci gaba da ba shi aiki a ci gaba da ba shi na aikin da yake a ci gaba cewa har yanzu yana yi to da hadiyar ta shi ana rubuta masa ladar aikin sa wa ujriya alayhi rizqu arzikin ka kuma za a ci gaba da ba shi to za a ci gaba da ba shi bayan ba zuci ba a aljanna za a ba shi to da arzikin da aka rubuta masa za a ba shi zai zama to ƙari ne na arzikin sa cikin aljanna a ta'atin lahira za a ba shi wa umina fattan za a amintar da shi daga masu fitinar kabari shi ba za a fitine shi a kabari ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa fitinar da za a yi masa irin fitinar kabari tsananinta kamar tsananin fitinar tunjiyar ce fitinar tunjiyar babu fitina a bayan ƙasa da ta kai ta babu wani annabi ba ce ya tsoratar da mutanensa a kanta to irin wannan fitinar kowa zai fuskance ta a cikin kabari banda wanda ya yi irin wannan mutuwa banda kuma shahid wanda ya mutuwar shahada wannan ya nuna irin wato alkhairin da ke cikin wannan kamar kuma wannan riba ɗin shi ne irin yadda sahabbai suka yi lokacin yakin Ahzab lokacin yakin Ahzab ta ba a yaki ba gwani ne aka yi rami babba sannan aka zauna ana dawo duk inda kafirai suka ce za su je su ta cikin gwani nan nan a mayar da su to wannan zaman da aka yi wata ɗaya aka yi ana yi na riba ne saɓanin yadda wani kuma da wani tafsiri suke cewa ai ba a yi ba a riba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa akwai wani nau'i na riba ɗin wanda shi ma yana da lada duk da yake ba shi ne asalin riba ɗin ba amma shi ma za a ba mutum ladar riba hadisin Abu Huraira wanda Al-Ala ibn Abdurrahman ya ruwaito daga babansa daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbi'ukum bima yukaffiru Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat isbatu al-wudu'i 'ala al-makarih وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الربا فذلكم الربا فذلكم الربا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ باب العبادة عند أن لا يكي يأتي في البيت إذا ممكن يأتي في البيت كل يكي يأتي في الدرجة يكي يشي إن دماء أمامي يتوقع ويأتي في الدرجة يتوقع شكرا في الدرجة يقول إسماء الوضوء على المكان شكا الوالا يأتي في البيت lokacin tsananin sanyi mutum sanyi da lokacin da mutum ya tashi daga bacci yana kasala da lokacin da mutum ya ciyar da shi wanda su ku yana yawa wahala ne wajen rayuwa to amma duk da haka ya cika alwala da dukkan sunnonin da musu abanta ya yi ta yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya yi ya yi da ya ce wa kasratu al-khutba ila al-masajid yawan taki zuwa masallaci yawan takawa ka tafi zuwa masallaci to mu yanzu da ake tafiya da mota an shiga ciki ko ku dole ka yi a kasa ne insha Allah an shiga da wanda wasu ji ne ko kiya ka tuma masallaci da ne zuciya ta tara kai da masallaci to ran ko a wani ne insha Allah idan ka tuma ka samu wani wani ku zai yi salati ba da sala da sauraron sallah bayan ka yi wata sallah wannan shi ne riba wannan shi ne riba wannan ya yi da wani ma'anar ba za a yi ko a yi ramu wanda nake gaya muku wannan shi ne za ku ci ana rarrawa a hau cewa wani shanan ku da usulu ne wanda ke da larabci domin ismul ishara a larabci sai ka haɗa maka abu biyu da abin da kake isharar da shi da wanda kake isharar da wanda kake zance da shi wanda kake isharar zalika in kana isharar da abu ɗaya kuma kana nuna wa mutum ɗaya yayin da kake nuna wa mutane da yawa a guda ɗaya sai ka ce zani kun abinda nake nuna muku wannan da nake nuna muku inda shi ne riba wannan da nake nuna muku inda shi ne riba ya fara ka hatsa uku wato cewa mutum ya wannan kuma a yanzu suka ce dukkan abubuwa guda uku amma sahi abin da ƙarshe ne wanda ina guda da ba sauraron sallah bayan an yi sallah wannan yana zuwa da kusurki duka ta farko ka zo masallaci ka jira kana jiran ka yi sallah domin yayin da kake zaune kake jiran sallah kana cikin sallah to wannan riba na biyu ka zo ka yi sallah sannan ka zauna a masallaci ka kike fiya guda kana jira a zo a yi sallah da zafi kamar wanda suke zuwa in su zo su yi sallah magariba za su zo su yi sallah da isha ko in su zo su yi sallah a zara za su zo su yi sallah da asuba. Wannan tamkar sun je suna yin dawo a fagen amari domin kare abokan gaba da shiga cikin addinin cikin kasar addinin musulunci da na fahimta da su da ba ne so da shi ba riba shi ma riba ne. Wannan ya nuna wannan ya nuna mana wato alkhairi da albarka da ke cikin waɗannan ayyuka sannan Allah ta'ala ya ce wattaqulla huwa allati tansiha ita ce wasiya ta komai wasiya Allah ta kawo mana wannan ku ji tsoron Allah domin haƙuri da riba da duk wata ibada idan babu tsoron Allah a ciki ba za ta faru da mutum da komai ba domin a cikin abin da kake ganin aikin ibada ne kuma ji tsoron Allah ba sai ka ke kan ka zuwa da ƙarshen Allah shi yasa Allah ya ce wattaqulla kuma ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku samu rabo. Wa'azu sun ce a hannun kuma da sayyidina Ali ya ce la'allakum tuflihun ai ila an tuflihu har ku samu rabo wato ku dawwama a kan wannan har sai kun kun shi kun mutu kun shiga aljanna wato kada ku canza ku istiqama a kan wannan Allah ya ba mu istiqama a kan wannan wannan shi ne karshen surar Ali Imran wannan sura ta yadda muke ambata a farkonta daga cikin bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ta tare da Baqara za ta zo ranar alkiyama kai ka ce girgije ne guda biyu masu girma suna ceto ga masu karanta su wato suna hana mala'ikun azaba a kan mace na mata a sama sai ce ai ya kasance yana karanta wanda ya nuna son a rika yawan karatun shi. Abdullahi ibn Mas'ud yace wanda ya karanta ayat Ibrahim to wannan mawaki ne gani ne mai arziki ne wanda ya karanta ayat Ibrahim su kuma waɗannan ayoyi goma da na ƙarshe da muka karanta tun daga inda sai san kai samawa da wala mun ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da dare kafin ya sallar dare yana tashi ma daga gadon su daga gadon ka zai tsaya kan sama yana karanta su har sai ya gama zuwa ƙarshen sura sannan ya alwala sannan ya alwala wanda ya nuna faɗaitarwa da karanta su ko da hadisi din da yake da alaƙa da wannan wanda da shi ne za mu dan kare wannan majalisi ne insha Allah hadisin Ubay ibn Umayr da ya mai tunda da Aisha radiyallahu anha yabo yace maka ya ummul mu'minin ga ya mu wani abu wani matsayi wato wani abu da ya faru tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi komai tasiri gare shi wanda ba ta manta ba shi mantawa tace wata rana ina kwance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare sai ce ya Aisha kyale ni in je in bauta ma Ubangiji na sai ta nuna cewa tana son Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullah ina son kusanci da kai amma kuma ina son kada kun da faranta ma kai ka san mace ga ta a lokacin da kurunce ta tana son ta kasance tare da shi amma tace da kun da faranta ma kai shi nake so wannan yana nuna ya nuna addinin Aisha radiyallahu anha da hankalinta da kuma zurfin tunaninta da matsayinta a wajen Allah ta kyale shi ya tashi yana sallah tace yana kuka a cikin sallar sa sai da cinya ta ta jike da hawaye hawayen da kai har kasa ma ya kuma kurara kasa ma ta yi danshi da hawayen sa yana kuka har Bilal ya zo zai kira shi sallar asuba yake ya Rasulullah kukan me kake Allah ya yafe maka abin da ya gabata da gaban ka da abin da malamin ka bai zo ba yace ya Bilal bana zamanto bawa wanda yake mai godiya ga Allah ba a cikin wannan daren an saukar mun da ayoyi daga Allah inna fi khalqis samawati wal ardi ayoyi guda goma sannan ya ce wayyul liman qara'aha wa lam yatafakkar burin tsananin azaba ya tabbata ga duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi bai yi tunani a cikin ayoyin da ke cikin su saboda haka wannan ne ya sa a yake lallai mutum ya karanta waɗannan ayoyi ya yi ƙoƙarin tunani a kan ma'anonsu an tambayi imam الأوزاعي إمام أهل الشام سيد عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي شو منين أكلم منين أكلم من تناني تفكري لما تنزل يعني في كرم تاو يتي كرم تاو ترى كنا مع الناس وتأكل كنا كرم تاو كنا كرم تاو ترى كنا شو كنا مع الناس كرم تاو كنا شو كنا تكين تناني أكلم مع الناس بكتير تو أكلي كم تدري تكين وانا
wato goyo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata. Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa a cikin waɗanda Allah yake haskaka zukatansu da hasken Alƙur'ani, Allah ya haskaka kaburburan da hasken Alƙur'ani, Allah ya haskaka jinmu da Alƙur'ani, ya haskaka gwanmu da Alƙur'ani, ya haskaka harsunanmu da Alƙur'ani, ya haskaka mu gabaki ɗaya da Alƙur'ani, ya sanya shi da wato haske a gare mu, ta gabanmu da ta bayanmu da ta hannun hadamanmu da ta hannun hagunmu da ta sama da mu da ta ƙasa da mu. Allah ya girmama wa hasken Alƙur'ani a rayuwarmu baki ɗaya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.